This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanin nan ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis 2 ga watan Mayu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga Hawwa da karin labarai.
Shugaban Colombia Gustavo Petro ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta yanke alaƙar diplomasiya da Isra'ila. Shugaba Emmanuel Macron ya ce kuskure ne a ɗebe tsammanin maida takamaiman martani ga mamayar Russia akan Ukraine. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa da ya afka wa Kenya ya ƙaru.
Bayan labaran duniya za ku ji cewa yayin da kasashen duniya ke bukukuwan ranar ƴancin aikin jarida ta bana. Rahotanni na nuna cewa aikin jarida da ƴancin faɗin albarkacin baki na fuskantar barazana a kasashen Niger, Mali da Burkina Faso.
Kayi aikin kan ɗan jarida ba kai aikin kan ɗan jarida ba in baka ga abin da suke son ka ji ba kai mutum ne wanda ya kamata a sanya da ra'ayi daga cikin ƙasa.
A ƙasar Ghana kuma albarkacin bikin ranar ma'aikata ta bana, ƙungiyoyin ƙwadago na ci gaba da matsawa gwamnati lamba kan yanayin matsayin tattalin arziki da ƙarancin ababen more rayuwa. To sai dai gwamnati ta ce tana sane kuma tana ɗaukar mataki.
Wa gaskiya gwamnati ya san da wannan abin da yasa an ka duba wancan shekara an yi kare kashi 33% an ka duba cikin historin Ghana da tun 1992 har yau ba ta samun lokacin da aka yi kare.
Za mu kuma kawo muku shirin lafiya uwar jiki, to amma sai a gyara zama tukunna domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da maraice ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Alhamis nan ne shugaban Colombia Gustavo Petro ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta yanke alaƙar diplomasiya da Isra'ila a matsayin martani ga yakin da Isra'ilan ke yi da Hamas a Gaza. Da yake magana a yayin wani maci a Bogota babban birnin kasar, Petro ya bayyana shugabancin Isra'ila a matsayin na ƙara dangi. Petro ya ƙara da cewa idan Falastinawa suka mutu, al'umma ta mutu, don haka ba za mu bari al'umma ta mutu ba. Kalaman na Petro sun janyo hankalin ministan harkokin wajen Isra'ila Katz a cikin sauri, wanda ya kira ƙudurin na Petro a matsayin tukuici ga Hamas. Katz ya faɗa a shafin X cewa tarihi ba zai manta cewa shugaba Gustavo Petro ya zaɓi goyon bayan miyagu da ɗan adam ya taɓa gani, wato ya taɓa gani ba, da suka ƙona jarirai, suka kashe yara da mata, suka kuma yi garkuwa da fararen hula. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya faɗa cikin wata tattaunawa da aka wallafa a ranar Alhamis ɗin nan cewa kuskure ne a ɗebe tsammanin maida takamaiman martani ga mamayar Rasha akan Ukraine. Yace faɗin hakan rauni ne ga taka burkin da ake wa Rasha. A cikin hirar da ya yi da mujallar Economist, an tambayi shugaba Macron ko yana bisa kan bakan shi na sanarwar da ya fitar a farkon shekarar nan cewa zai tura dakaru zuwa Ukraine. Shugaba Macron ya bayyana a mujallar cewa bai yanke tsammani a kan komai ba, kamar yadda mutumin da suke magana a kan shi bai cire hula a kan komai ba. Ya ce shakka babu an yi sanya matuƙa wajen shata iyaka a kan irin matakin da ya kamata a ce mun ɗauka a kan mutumin da ba shi da sauran wani abu face zalunci. Ya buga misali da abokan ƙawancen ƙungiyar tsaro ta NATO da suka bayyana cewa ba za su tura tankoki ko makamai masu linzami da ke cin dogon zango zuwa Ukraine ba. Jami'an Ukraine sun ce wani hari da Rasha ta kai ta wato da makamai mai linzami a ran Alhamis ɗin nan a wani ofishin aikiwa da sakonni a kudancin birnin Odessa ya raunata mutane 14. Harin da ya shine na uku a jere da aka kai birnin a wannan makon da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 8. Gwamnan yanki na Odessa, Ole Karpa, ya ce harin na baya-bayan nan wani ƙarin laifin yaƙi ne da Rasha ke aikatawa a kan farar hular Ukraine. Rasha ta ƙareta cewa tana kai hari a kan fararen hula a mamayar da ta yi wa Ukraine, duk wadda cewa a zahiri tana kai hare-hare a kan biranen Ukraine da jirage marasa matuƙi da makamai masu linzami a tsawon sama da shekaru 2. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
To an jima kadan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan a yayin da kasashen duniya ke bukukuwan ranar ƴancin ƴan jarida a gobe 3 ga watan Mayu. Rahotanni na nuna cewa aikin jaridar da ma ƴancin faɗin albarkacin baki na fuskantar barazana a kasashen Nijar da Mali da kuma Burkina Faso waɗanda duk suke a ƙarƙashin mulkin soji. A baya-bayan nan an sami rahotannin garkame ƴan jarida akan aiki da matakan rurrufe wasu kafafen watsa labarai na ƙasa da ƙasa. Lamarin da masu fashin baki ke ganin wata babbar barazana ce ga ƴanci da walwalar jama'a baki ɗaya. Wakilin mu a Yamma Suleiman Muni Barma ya haɗa mana wannan rahoton.
Ranar ƴancin aikin jarida da ke matsayin ta yin bitar yanayin da fannin ke ciki ta zo wa ƴan jaridar yankin Sahel a karkace. Zancen nan da ake wasu ƴan jarida biyu na tsare a hannun mahukuntan Nijar da suka hada da Usman Tudu wanda a baya ya rike mukamin mashawarci ga shugaba Isu Muhammadu da shugaba Muhammad Bazoum da mawallafin jaridar Lanketer Sumana Idrisa Maiga. Ana zargin ƴan jaridar da rubuta labarin da aka kira mai barazana ga sha'anin tsaro. Kungiyar Onimed mai alhakin zuba ido kan ayyukan kafafen labarai da shiga tsakani a tabakin shugabanta Jafar Mamman ta damu da abin da ke faruwa a kasar da a wani lokaci ta sha yabo sakamakon sakarwa ƴan jarida mara.
Ko gwamnati ko wani ɗan ƙasa wanda da yake jin ɗan jarida ya son gwamce shi. To na farko abin da kuke iya yi shine ku rubuto gaskiya ku kawo mishi doliyarsa. To kaga kun wanke kanku ba tare da kuce-kuce ba na an kama ɗan jarida an yi ta kai ruwa rana kuma sunan ƙasa ya ɓaci. A duk lokacin da ake kama ƴan jarida za ka ga ana zana ta cikin ƙasashe masu muzata ma ƴancin ɗan adam komawa ba ya ce ba ƙarama ba.
Wata matsalar da ta ƙaru akan waɗanda ƴan jarida ke fuskanta a yau. Wasu ke amfani da kafafen sada zumunta don cin zarafin ƴan jarida da nufin huce takaici a bisa zargin bada labarin da basu ji daɗinsa ba. Editan jaridar La Rue de l'Histoire Info Ibrahim Musa shine sakataren kungiyar ƴan jarida mai kula da tsaro da zaman lafiya RGSP.
Kai aikin kan ɗan jarida ba kai aikin kan ɗan jarida ba in baka ga abin da suke son su ba kai mutum ne wanda ya kamata a sanya da ai daga cikin ƙasa ko a kire ka ko a maka sako na WhatsApp na a maka barazana nauyin kare al'umma ƙasa da dukiyoyinsu ya rafiya lauyan hukumomi. Ya samu muke makira ga hukumomi su ɗauki matakai na su magance mana wannan barazana da wasu daga cikin magoya baya ke mana.
A Burkina Faso kuwa gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar ta ƙaddamar da matakan rufe kafafen ƙasa da ƙasa bayan da suka bada labarin da ya fito a rahoton Human Rights Watch kan zargin jami'an tsaro da kisan wasu farar hula. Yayin da a Mali aka sakawa kafafen labarai takunkumin da ya hana masu bada labarin da ya shafi ayyukan 'yan siyasa a bisa hujjar dakatar da ayyukan jam'iyyu. Lamarin da a fili ke gwada girman koma bayan da ake fuskanta a yankin da ke matukar bukatar ayyukan fadakarwa game da matsalolin tsaro. Malam Zubairu Sule shine shugaban kungiyar ANP ta mawallafan jaridu ta ƙasa.
Barazana da ake ma'aikin jarida ana haɗin jarida ya aike shi dama ce za a ba ga wannan masu shiga yanar gizo su yi ta wallafa labarun ƙarya. Kai yau koda ɗan jarida ya neme yana son ya je ga yanda ake yaƙi na ya kamata a ce su an ɗauki shi an tayar shi an gwada mishi.
ƴancin aikin jarida da ƴancin faɗin albarkacin baki ma'auni ne na mizanin demokradiyya a ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin farar hula. Abinda ke zama tamkar wata hanyar zuba ido kan ayyukan gwamnati ta yadda za a gudanar da lamuran mulki a ƙarƙashin doka da mutunta ƴancin talaka. Shimfiɗa kyakkyawar mu'amala da ƴan jarida abu ne da ya wajaba ga gwamnatocin mulkin soja a matsayinsu na waɗanda suka sha alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa.
Shugabanni na mulkin soja su gane da ɗan jarida ko aikin jarida ba maƙiyansu ba ne, abokan aikinsu ne wanda ke kama musu tunda babu ɗan jarida yau da za a cewa bai son ƙasar shi.
A sanarwar farko da suka fitar sojojin majalisar CNSP sun jaddada aniyar mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta yi na'am da su. Gwamnatin riƙon ƙwarya ta hanyar ministan sadarwa ta shanana ta aniyar baiwa ƴan jarida damar yin aiki ba tare da wata tsangwama ba. Sai dai ya rufe cibiyar ƴan jarida Maison de la Presse a ƙarshen shekarar da ta gabata. Mataki ne da ake ganin ya haddasa koma bayan mu'amala a tsakanin mahukunta da shugabannin ƙungiyoyin ƴan jarida. A wani lokacin da ƙasar ta bullo da wata sabuwar tafiya da ke hangen ƙwato ƴancin kai na zahiri daga Turawan mulkin mallaka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
to a gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma ga wata dawo da cigaban labaran duniya.
A ranar Alhamis ne wani sabon rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana cewa gwamnatin Taliban mai mulki a Afghanistan ta sassauta aniyarta na tursasawa mata su suturta jikinsu ta rufe jikinsu baki daya. To sai dai duk da haka ofishin bada tallafi na Majalisar Dinkin Duniya UNAMA da ke Afghanistan ya lura a cikin rahoton da yake fitarwa duk bayan watanni hudu cewa har yanzu ana ci gaba da keta yancin dan adam a ƙarƙashin gwamnatin ta Taliban. Gwamnatin Taliban din dai ne ta shar'antawa matan kasar sanya abin da ta kira hijabi na shari'a a cikin jama'a na rufe ilahirin jikinsu har da fuska illa kwayar idanuwansu. Ma'aikatar kula da yada wato kyawawan ɗabi'u da kuma kaucewa ayyukan badala ke tabbatar da bin dokar sanya sutura a kasar. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa da ya afkawa Kenya tun a watan Maris ya karu ya zuwa 188, inda wasu gwammai suka bace cewar ma'aikatar cikin gidan kasar a yau Alhamis. Mamakon ruwan sama a Kenya da wasu kasashe a yankin gabashin Afrika ya haifar da mummunan tashin hankali, inda ambaliyar ruwan da zaftarewar kasa suka tilasta mutane ficewa daga gidajensu, hanyoyi suka lalace da gadoji da ma sauran gine-gine. Sakamakon haka kasar ta yi hasarar rayuka 188, cewar ma'aikatar cikin gidan kasar cikin wata sanarwa, inda ta kara da cewa mutane 125 sun samu rauni, wasu mutum 90 kuma suka bace ba a gansu ba, yayin da wasu mutum 165 suka daidaice.
Kowa shirin kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yayin da ake ci gaba da bukukuwan ranar ma'aikata ta duniya, kungiyoyin kwadago a kasar Ghana sun kara karfin matsin lamba ga gwamnatin kasar kan daukar matakan shawo kan matsalolin tsananin rayuwa da karancin ababen more rayuwa musamman wutar lantarki. Wakilin mu Hamza Adam daga Kumasi na dauke da karin bayani.
Abubakar Ishaq, mai sana'ar birkila da matsalan tsadar rayuwa ya kai sa ga rage kuɗin da yake karban waɗanda suke ba sa kwangila, ya ce ba ya da zabi saboda farashin kayan aikin yayi tashin gaurin zabi, kuma yana fargabar kada ya rasa sana'ar sa.
Sanda aikin da nake yin ga contract ne kuɗin da zan hanshi mai shin na yanzu na gaya da mai shi bai samu ne bai. Kana ana kata karawa kayan ababa batun cement da iron duka. To yanzu mai shi zai ci da kuɗi ya sai wannan kayan kuma doki mesi ko contractor ya yi mai aiki duka shi ma ya ajijiki sosai.
Ma'aikata da dama ne ke kokawa bisa matsala na tsadar rayuwa tare da ƙarancin wutar lantarki, abinda ya janyo hatsarin dukiyoyi masu yawan gaske a baya-bayan nan ga al'umma. Yayin wani taron karrama ma'aikata a kasar Ajiya, babban sakataren kungiyar 'yan kwadago ta kasar Dr. Yauba ya jaddada muhimmancin ɗaukar matakai don magance kalubalen wutar lantarki tare da tsadar rayuwa. Yana mai cewa ma'aikata da iyalai 'yan kasar Ghana na fama da tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki sama da kashi 25 cikin 100, kuma darajar sili bisa dalan Amurka ya faɗi warwas. Yan Ghana ba za su iya jurewa illar kalubalen wutar lantarki ba, saboda yana yin illa ga harkokin kasuwanci, kuma zai iya haifar da rashin aiki idan ba gaggauta warware wannan matsala ba. Malam Muniru Suleiman, mamba ne a kungiyar 'yan kwadago Kana mai fafutukan kare haƙoƙin bil'adama a kasar, ya buƙaci da gwamnati ta yi ƙoƙarin inganta yanayin aikin ma'aikata a kasar. Amma ko hakan fa ba zai samu ba, fashe ma'aikatan sun ƙara himma wajen ayyukansu.
Kirani da ni ma gwamnati a duba a gani wasu outstanding issues da ke nan game da condition of service especially na organized labor. Ka san ba da jimawa wata ce sun je strike, za ka ma muna ba da nace cewa kamar an kuma je kuma strike kuma. Shi yasa me ke kawo haka? Ina an kula ga wayan mun da suke cikin kayuka da ya kamata ba su wani tallafa na alawa, in ba ba su ba an samu matsala. Na biyu, ma'aikata kuma mu ma muna da mu da ya kamata mu yi shi ne mu kula san kamar aikin na eh an dauke mu ne mu yi, amma mu mai da shi ma aikin mu ne, ba mai da shi aikin mu ba tankar mun ne shi ko ta yawa bai sa ka sanya samu abin da yake so haya tallafa mana ya bin mu ma muke so.
Muhammad Awwal, mai magana da yawun hukumar da ke samar ma al'umman kasar sana'ar yi ta YEA a takaice, ya faɗa wa Amurka cewa gwamnati ta san da wannan matsala ta tsadar rayuwa tare da karancin wutar lantarki, amma ko gwamnati na nata iya bakin kokari domin shawo kan matsalar
batun ma'aikata na sadan rayuwa. Gaskiya gwamnati ya san da wannan abin da yasa an ka duba wancan shekara an yi kare kashi 30% in ka duba cikin history ɗin Ghana da tun 1992 har yau ba ta samu lokacin da aka yi kare da ya kai har kashi 30 na biyan kowane ma'aikaci ba. Shekaran da kuma ba gaza ba an yi shi kashi 23. Gwamnati ya san kaman gaskiya akwai tsada na rayuwa, so wa'anda yana cikin matakan da gwamnati ya dauki.
Wani rahoton baya-bayan nan da hukumar kididdiga ta kasar Ghana ta fitar ya nuni da cewa a hawan farashin kayayyaki a wata na Maris din wannan shekarar 2024 ya tashi da kashi 2.5, sai dai masu sharhi na ganin ƙara albashin ma'aikata tare da magance ita matsalar wutar lantarki a kasar zai iya rage radadin da al'umman kasar suke fama da shi. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A satin da ya gabata, ministan lafiya na Najeriya Dr. Muhammad Ali Fati yayi mana bayani kan irin kokarin da gwamnatin kasar ke yi wajen inganta harkar lafiya a kasar, inda yace ana samun nasara kan tsare-tsare da ake yi dan ganin an samar da lafiya na bai daya, da kuma wasu kudade da bangaren lafiyar zai amfani da su wajen horas da jami'an lafiya da kuma ƙara bitar karatu ga wasu jami'an. Ya kuma ce suna kokarin ganin cewa sun hada kai da gwamnatin jihohi dan ganin an cimma buri. Sai kuma lokacin da aka dibar wa shirin yayin halinsa, inda muka yi alƙawarin cewa a wannan makon za mu kawo muku ci gaban tattaunawar tamu da shi. Mai girma minista, duba da halin da Najeriya ke ciki na matsin tattalin arziki wanda ya sa kuɗin magunguna yayi tsada matuƙa, kuma masu sauƙin idan ka duba sai kaga yawancin su jabu ne. To shin wani mataki kuke dauka na magance tsadar magunguna da kuma yawan jabun magunguna a kasuwa?
Hakika akwai matsaloli manya-manyan da suke fuskantar kasar mu. Wannan matsalolin kuma silansu ba ya fara bane cikin shekara ɗaya ne, ya fi shekara da shekaru. Musamman da yake mun dogara ne da kawo magunguna da kasashen waje. Naira ta rasa martaba sai da mun to kudaden maganin sun karu, kuma ya ƙara tursasawa al'umma domin wanda bai da hali sai ya gaucewa samun magani ko na hawan jini ko diabetes ya mara wahala. To sanin wannan yasa shugaban kasa ya ce a yi maza-maza a kawo executive order yanda za a sauƙaƙe hanyar da masu yin wayannan magunguna a ƙasar mu za su samu dama da shigo da raw material, wato sinadari ne haɗin magunguna da kuma na'uran yin magunguna. Wannan fanni ɗaya kenan. Na biyu, a wannan shekara mu a gwamnatin tarayya mun sa kuɗi da za mu sayi magunguna wanda muke kiran shi a full procurement na wato magunguna masu muhimmanci wanda zai kokarin kawo rangwame wa waɗanda suke da bukata. Wato akwai wanda su suna da hali za su iya saya, amma talaka wanda bai da shi menene gwamnati ta sauƙaƙa mishi ko musu? Sannan abubuwa kamar su rigakafi, wannan kyauta ne gwamnatin tarayya ne take kawo su don a taimaka ba tare da mutane sun biya ba, don ya kare magunguna, don ya kare wato rigakafi aka ce ya fi magani. To wannan ma mutane ya kamata su yi amfani da shi. Idan an kawo rigakafi ko na diphtheria ne ko na cutar kyanda ko na cutar wani cuta wanda yake akwai rigakafin shi, to wannan kyauta ake bayarwa don a kawo sauƙi wa al'umma. Don an ɗauki wannan a yi cutar da zai kawo wannan maganin ma a buƙace shi, zaga ba zai yi ba. Sannan akwai wasu cututtuka kamar su malaria wanda akwai tattakai za ɗauka hana su aukuwa, rage aukuwansu, kamar yin amfani da gidan sauro da kuma tsaftace muhalli. To duk waɗannan su ne za su taimaka a kawo sauƙi a wahalarun da al'umma suke sha, kamar yadda na faɗa ɗazu, wato bayan wahala akwai sauƙi. Wannan matsaloli da suke fuskantar mutum a ƙasar mu wani yanayi ne na zamani wanda muna ga alaman haske a ƙarshen shi, amma dole a wannan lokaci a jajirce a yi haƙuri. Gwamnati kuma tana iyakaci nata ƙoƙari, gwamnatin tarayya sannan su ma sauran gwamnatoci muna kira ga su kuma su tallafa nasu ɓangaren, yanda a haɗa hannu da hannu, a haɗa ƙarfe da karfe a ga me za a kawo daga sauki cikin rayuwar shi. Wannan shine kudurin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu.
To duba da inda ka baro ka zo ka kama wannan aiki na ministan lafiya, mutane na ganin cewa tabbas za iya ganin sauyi, amma sai dai ba Najeriya kadai ake fuskantar matsalan nan na ga kuduri masu ma'ana a takarda ba, amma wajen aiwatar da su sai kaga ana samun cikas. Shin wani tsari kuka zo da shi ne daban dan tabbatar da an aiwatar da waɗannan kuduran da aka sa a gaba?
To kamar yadda aka sani, shugaban kasa bayan an zabe shi yace ya san cewa akwai Allah da ya bashi wannan dama na shugabancin kasar nan, mu kuma a cikin hikimar sa Allah ya sa shi shugaban kasa ya gayyato mu akan mu zo mu wanna mu gudunmu na gina kasar mu. To fatan mu Allah ubangiji ya iya mana karebar mu da wayo mu, idan Allah ya taimake mu wannan kudurin da muka shirya da kudaden da muka sa na gwamnati da kudaden da kuma muka samu na tallafi, idan Allah ya shiga cikin al'amarin zaka abinda ake tsammanin ba zai yi ba yayi, amma dole ai kokarta kuma akan tsaye muke mu tabbatar da an aiwatar da abinda muka riga muka fada zamu yi, kuma muna fatan Allah ya taimake mu kuma taya mu da addu'a Allah ya bunge sa ayyana din.
To mai girma minista, tsadar magunguna ya sa da yawan mutane sun karkata wajen yin amfani da magungunan gargajiya. Shin akwai yiwuwar cewa za a inganta waɗannan magungunan? Kuma wani kokari ake yi na wayar da kan mutane dan har yanzu akwai waɗanda ba sa yarda da allurar rigakafin cututtukan nan ma da suke addabar mu?
To jahilci shi kanshi ciwo ne, domin jahilci ne zai hana uba ko uwa ya hana yaron shi samun rigakafi sinadari wanda zai iya kare shi da samun cuta, kamar cutan kyanda kowa ya sani cuta ne mummuna in ya samu yaro, amma kuma akwai rigakafin shi kashi 99 idan aka yi wa mutum zaga cutan ba za ta same su ba, ko ciwon diphtheria. So muna cigaba da faɗakarwa kuma muna godiya wa sarakunanmu da shugabannin addini da suke ƙara bayyanarwa al'umma muhimmancin rigakafi tunda ya fi magani. Kar a bari sai ta ɓaci sai an zo ana sai magani sai magani, a nemi rigakafi a yi, wannan rigakafin kuma kyauta ne. Muna ƙara tabbatar da al'umma cewa wannan rigakafin masu amfani ne kuma ba su yi illa al'umma ba. Sannan maganoninmu na gargajiya akwai bincike da ake yi a hukumar NIPRID wanda sun hada da abin da muke fatu medicines, wato magunguna wanda ake samun su ta cikin itatuwa, wanda wasu kasashen ma suna yi ba mu kadai ba, har kasan tura ma suna amfani da wannan magunguna. To amma dole yi shi a cikin hukumance, ai amfani da kimiyya da fasaha a san wanne ne magani ya kama da wanne ne ciwo, a kuma tabbatar da cewa kar aje a shawo magani da zai kara wahal da mutum, domin wani su magungunan idan ba a tantance su ba suna iya kawo illa wa koda ko hantar mutum su kawo illa. To wannan tantancewan ya da muhimmanci shine ake yi a NIPRID. Sannan ita hukumar NAFTA kuma mun matsa mata akan cewa su ƙara bunƙasa kulawa da ingancin magungunan da ake da su din kansu, domin a kare al'umma daga shan abin da ba zai musu aiki ba ko kuma abin da zai musu illa. Wannan muna da kuma tabbaci cewa suna iyakacin kokarin su akan wannan. Muna faɗakar wa mutane su fahimci wannan, kar aje a sha wani abu wanda ba shi ne ba. Sannan ita gwamnati kuma tana yunkurin yadda za ta gyara tsarin idan mun tuce akwai magani wanda zai isa waɗanda ba su da hali. Matsalar mu a ƙasar nan shi ne cewa masu hali yawanci kuma su ne suke so su buƙatu amfana da abubuwa da gwamnati ta yi, marasa hali su kuma sai su rasa dama da ya kamata su samu. To muna canja wannan tsarin ya zama cewa an kula da wanda ba su da ƙarfi, domin su ne abun yake fi musu matsi idan cuta ta sauko ko kuma idan an samu abu sai da kuɗi wanda kuma kuɗin bai ishe su ba. Akwai mutum miliyan 1,600 waɗanda suke samun wannan tallafi na Vulnerable Groups Fund da muka samu ko muka ci gaba da biya, kuma za mu ci gaba da ba su wannan kariya na ta hanyar wannan gudumawa. Sannan kuma da kuɗaɗen basic health care provision biliyan 50 da na faɗa, ɓangare daga ciki zai tafi ne wajen ba da insurance wa waɗanda suke ƙasan ƙasa masu ƙaramin ƙarfi a Najeriya. Masu ƙaramin ƙarfi suna da yawa, sun fi miliyoyi da yawa a Najeriya, kuma zai ɗauki lokaci kafin gwamnati ta samu dama na kuɗin da za ta iya bayo kowa bayan buƙatarsa. To amma dai nufin mu shine a riƙa ƙarawa kowane lokaci, kuma muna ganin alamu cewa za mu samu wannan daman mu bunƙasa wannan insurance coverage ta wannan fund din da muka sa na vulnerable groups fund a gargashin National Health Insurance Authority. Bukatar mu shine state government da suke da state health insurance authority su ma gwamnatocin jihohi su biya nasu gudumawan a wannan tsarin, sannan kuma masu hannu da shuni a cikin al'umma su ma su rika ba da wannan nasu gudumawa da tallafi, domin dole sai an hada kowa ya kawo nashi, ba za a zuba gwamnatin tarayya ido kadai ba, domin ba kawai gwamnatin tarayya bace take da haƙƙi na harkar lafiya a ƙasar nan a cikin tsarin mulkin mu.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin da fatan kun ilmantu da wannan tattaunawar da muka yi da ministan lafiya na Najeriya Dr. Muhammad Ali Fati. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa rigakafi yafi magani. Mu huta lafiya.
To a gaida Hawwa Umar. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, a ranar Alhamis ɗinnan ne shugaban Colombia Gustavo Petro ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta yanke alaƙar diplomasiya da Isra'ila a matsayin martani ga yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza. Da yake magana a yayin wani maci a Bogota, babban birnin ƙasar, Petro ya bayyana shugabancin Isra'ila a matsayin na ƙare dangi. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya faɗa cikin wata tattaunawa da aka wallafa a ranar Alhamis ɗin nan cewa kuskure ne a ɗebe tsammanin mai da takamaiman martani ga mamayar Rasha kan Ukraine. Ya ce faɗin hakan rauni ne ga takabarcin da ake wa Rasha. A cikin hirar da ya yi da mujallar Economist, an tambayi shugaba Macron ko yana bisa kan bakan shi na samarwa da wato na sanarwa da ya fitar a farkon shekarar nan cewa zai tura dakaru zuwa Ukraine. Shugaba Macron ya bayyana wa mujallar cewa bai yanke tsammani akan hakan ba. Jami'an Ukraine sun ce wani harin da Rasha ta kai da makami mai linzami a ran Alhamis ɗinnan a wani ofishin aikewa da sakonni a kudancin birnin Odessa ya raunata mutane 14. Harin dai shine na uku a jere da aka kaiwa birnin a wannan makon da ya yi sanadiyar mutuwar mutum 8. Gwamnan yanki na Odessa, Ole Karpa, ya ce harin na baya-bayan nan wani ƙarin laifin yaƙi ne da Rasha ke aikatawa akan farar hular Ukraine. A ranar Alhamis ne wani sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa gwamnatin Taliban mai mulki a Afghanistan ta sassauta aniyar ta na tisasa wa mata na suturar da za su sa da za ta rufe musu jiki baki daya. To sai dai duk da haka, ofishin ba da tallafi na Majalisar Ɗinkin Duniya UNAMA da ke Afghanistan ya lura a cikin rahoton da yake fitarwa a duk bayan watanni hudu cewa har yanzu ana ci gaba da take ƴanci dan adam a ƙarƙashin gwamnatin ta Taliban. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa da ya afka wa Kenya tun a watan Maris ya ƙare zuwa 188, inda wasu gwammai suka ɓace cewar ma'aikata cikin gidan ƙasar a yau Alhamis. Mamakon ruwan sama a Kenya da wasu ƙasashe da ke yankin gabashin Afirka ya haifar da mummunan tashin hankali.
To da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da kace shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Kafin mu sallama, bari mu mika sakon ta'aziyya zuwa ga iyalan Alhaji Maccido Sarkin Shanu Sanyin na da zuri'ar marigayi Ardon Sanyin na Umaru, bisa ga rasuwar Zainab Maccido wadda Allah ya warasuwa jiya Laraba bayan doguwar jinya. Gaisuwar ta'aziyya ga mai gidanta Bashiru da yayanta Dallo Maccido Sanyin na da sauran dangi baki daya. Haka kuma muna mika wata ta'aziyyar zuwa ga gwamnati da ilahirin ma'aikatan jarida na jihar Kebbi, bisa rashin da aka yi na shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya reshen jihar ta Kebbi, Hamza Galadima Zuru, wanda shi ma ya rasu a yau Alhamis bayan ya rube yana fama da jinya. Da fatan Allah ya ji kansu duka, kuma ya baiwa iyalai da 'yan uwa hakurin jure wannan rashi. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Leather Gresham da ta kula da sauti, har ma da Sarfilu Hashim Gumel da kuma injiniyan mu na yanzu, ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.